الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرسادوا أيام مچن رانر أشرن دبير قوات رمضان hijra annabi sallallahu alaihi wasallam ta 430 wadda ta daidai da ranar 30 ga watan 5 shekara ta 2019 ta miladiya zamu yi majalisi na 23 insha Allah a cikin karatun mu na tafsirin alqur'ani da muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurqan a garin Kano Allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka za mu tashi yau insha Allah aya ta 74 a cikin suratul anbiya kafin nan tambayoyi da kuka rubuto wannan yace Allah ya kara ma mallan lafiya da nisan kwana amin jiya cikin karatu kace kudi koda na haram ne sai an fitar musu da zakka alhali hadisi ya ce Allah mai tsarki ne baya karba sai tsarkakakke bayan haka ya lamarin fitar da zakkar abinda ba a iya sanin adadinsa ba a iya sanin adadinsa ranar girbi sai bayan an casa kuma ana buƙatar ya bushe kafin casar misali gero a dawa masara da sauransu Allah ya sa mu kasance tare da malam har a gidan aljanna amin amin na farko dangane da fitar da zakka ta kudin haram wannan shine tabbataccen magana na malamai idan mutun ya kwace kudin mutane ko ya sata kudi suna wajensa bai mallake su ba amma sai ya fitar musu da zakka sai ya fitar musu da zakka saboda ita zakka haƙi ne da ya rataye da dukiya amma hadisin da ka kawo cewa inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah mai tsarki ne baya karban abu sai tsarkakakke wannan haka yake ai cewar ya fitar ba cewa akai an karba ba cewa akai yana da lada ba ba cewa akai yana da lada ba amma idan bai fitar ba bayan laifin kwace da yayi da laifin cin da laifin rike mallakar rike dukiyar haramun yana kuma da lokacin hana yana kuma da zunubin hana fitar da haƙin Allah a cikin dukiya dan haka malamai suka lizumta dan haka aka lizumta masa ya fitar da kudin duk da yake ba za a karba ba duk da yake ba shi da lada kaman mutumin da yake da kudin riba ne kaga an ce ai ya fitar da kudin ya bayar da su wurin ya bayar da su wajen wani aiki na alkhairi ya ba ma mabukata wannan bayarwar da zai yi babu lada sai dai ladan kawai ya bi umarnin Allah cewa ya fita daga dukiyar haram fita daga dukiyar haramun aiki ne na bin Allah kamar yanda wato barin haram akwai lada a cikin sa kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa fi bud'i ahadikum sadaqa a cikin ɗayan ku yaje ya sadu da iyalinsa akwai sadaka sahabbai suka ce ya Rasulullah mutum yaje ya biya sha'awarsa kuma a bashi sadaka yace to ba ku bani labari idan yaje ya aikata haramun da haka ba zai samu laifi ba suka ce zai samu yace to haka ma in yayi ta hanyar halal zai samu lada saboda haka barin haram shi kansa wato akwai lada mutum ya yi tsantseni bai ci dukiyar haram ba yayin da haram din ta zo masa Allah zai bashi lada akan haka saboda haka shi ma wannan abin da ya wajaba akan dukiyar haramun shine mutum ya rabu da ita wannan shine wajibi to amma a kaddara bai rabu da ita ba a kaddara kan cewa bai rabu da ita ba ko yayi jinkirin rabuwa da ita ko yana niyyar cewa zai to kafin ya rabu da ita din abin da ya hau kanta na zakka sai ya fitar da shi na to sannan dangane da fitar da zakkar abinda ba a iya sanin adadinsa ranar girbi akwai abin da ake kira al-kharz kardado sai kai kardado a ce wannan zai ci a wannan dami kaza idan an cashe zai zamanto kwano kaza idan aka busar da shi aka cace shi zai zama to kwano kaza. To idan aka kaddara kan cewa gashi kuma aka ga daga takdirin ya kai wusi 300 wanda shine nisabin zakka, ya kai wusi 300 to zai fitar masa da zakka ushirin sa kashi 1 cikin 10. Saboda haka idan aka yi girbin aka ga dami nawa ne, sai a ware wanda yake na zakka a fitar da shi. Sai a ware wanda yake na zakka a fitar da shi tun kafin a cashe a fitar da kwaya. Na. In duk dami 10 sai a cire dami daya. Ran da aka gama girbin. Eh shine ai dama in suka idan dami 10 a bisa kardado in aka cashe an san zai kai sa'i 300. To shikenan a dukkan dami 10 dama dami 1 za a fitar tunda zakkar da aka yi da noman damuna ana fitar da kashi 1 cikin a dukkan dami 10 ko a dukkan buhu 10 a fitar da buhu 1 ushiri ake fitarwa 1 cikin 10 wanda aka yi ko na noman rani na ban ruwa shi kuma a dukkan 20 a fitar da guda 1 kashi 1 cikin 20 nisful ushur kamar yadda yazo a hadisin Ibn Umar. To sai wannan yace malam wallahi kewayen iyayenmu mata marasa tausayi da malaman zaure da ƴan uwanmu marasa zuciya, ban gane wannan ba, suna cutar da mu ta bangaren iyayenmu. Oho malam wallahi kawayen iyayenmu mata eh kawaye wani irin rubutu ne duk da yake kawayen iyayenmu mata marasa tausayi da malaman zauri da ƴan uwanmu marasa zuciya suna cutar da mu ta bangaren iyayenmu, suna zuwa su bushe musu kunne cewar mun mallaki abinda a zahiri ba mu da shi, don haka sai su kallafa mana wahalar da ta wuce al'ada saboda su da suka zuga su su dinga karbar wani abu dindindin. Wasu su tsara iyayen mata cewar ana mana asiri dole ai addu'a, su kuma ka kasa fada mana su kuma ba za su fada mana ba sai dai su ce mu ba su kudi. Mafi yawa ƴan uwan ma sai su ki aiki sai dai su je wurin iyayen mata da kowace matsala kuma ka ce dole komai suka tambaya a basu. ƴaƴan ba su da haƙƙi ne? Dan Allah malam ka ja hankalin kowane bangare. Abinda wasu iyayen suke yi wa ƴaƴansu azabtarwa ce. Allah ya saka da alkhairi. To ai ba wanda yake tausayin da irin uwa. Uwa tana da tausayi, a ce iyaye wai suna azabtar da uwa, tana azabtar da ɗa. Babu laifi cewa akwai waɗanda yake za su yi amfani da irin biyayyar ɗa ga mahaifiyarsa, a kallafa masa ta hanyar mahaifiyan, a kallafa masa yin abubuwa waɗanda suke za su sanya shi har ya ƙosa. To wannan ai abin da ya kamata ya yi sai ƙoƙari ya fahimtar da mahaifiya, ƙoƙari ya nuna mata. Amma in ta dage ka rabu da ita lafiya shine komai, abin duniya mai karewa ne, kuma yanda yake fita inda kyakkyawar niyya ne Allah zai mai maka. Sai dai abin da yake dole ne ai maganin barna. Alal misali idan ya zamanto cewar ya bayyana kan cewar boka ne yake zuwa yana amfani da ita, ake ta tsotse ta, to wannan dole ne ka tsaya ka dage ba za a yi ba, kuma lallai ka samu bokan ka hada shi da hukuma yadda duk za a yi a raba ta da shi, ka dauki dukkan matakai, ita kai mata wa'azi, kuma wanda ka san yana kai ta wajen bokan ka shi duk dai matakin da zaka dauka ka toshe kafar wannan barna. Amma ba za ka yi wannan ba zai hana ya zaman to kan cewar abinda yake na bukatar ta kabata ba, abinda ka san ba na bukata bane za ta kai ma boka. To wannan kam wala ta'awanu alal ithmi wal udwan, dan za ka kai ta cikin halaka ne. Amma kada ka ce za ka yi aiki da zato ko ka ce wanne yake sata bayan baka da bayyana, amma in abu ya bayyana gare ka kana da hujja to a zalunci ba a tabbatar da shi, kuma dole a tashi a maganin barna, daidai dole a tashi a maganin barna iya karfin mutum sai inda karfin mutum ya kare. Ba za a ce za a duba iya bukatar ta ba, abinda dai duk ya bayyana kan cewa na barna ne ba za a yi shi ba, ba za a yi shi ba, kuma a nuna mata ta hanya mai tausasawa, ta hanyar da za ta fahimta, ba tare da an nuna mata kan cewar ba za a yi ba dan kawai an isa ne, ko kuma dan kana ganin dan mutum yana ganin yana da kuɗi saboda haka iyayen sun zama to kamar bayinsa, kamar kasa da shi. A'a, zai yi tare da lubufi da girmamawa da tausasawa, yanda zai zama to abin yayi aiki. Mu duba yanda Allah ya ce ma annabi Musa wajen Fir'auna, ya ce faqula lahu qawlan layyina, saboda haka yanda zaka yi gyara a kuskure da ya bayyana daga mahaifiya, ba kamar yanda zaka gyara kuskure da ya bayyana daga matarka bane, ko daga kaninka, ko daga wani wanda yake karkashinka, ko daga aboki, ko makamantan wannan. Dole ka bi irin uslubin da ya dace. Na? Sai ka dauki dukkan hanyoyi da lallami da shigar da waɗansu wanda take jin maganar su. Hakika wannan ana samu, kuma mutane suna zuwa min da irin waɗansu abubuwan, sai dai a ce kawai a mayar da shi ga addu'a, don saboda ibtila'i ne. Wani sai ga Allah ya jarabce shi da mahaifa waɗanda suke masu wuyar hali, to wannan sai ya dauke shi ta babin ibtila'i, ya rinka kyautata musu, kuma yana yin kokarin hanyar da zai yi yayi mu'amala da su, mu'amalar da zai zamanto ba tare da ya bata musu ba, har Allah ya raba su, ba wai kuma har Allah ya raba su ya rinka fatan mutuwar su ba. Kara'aita Abdullahi ibn Umar ya ga wani mutum yana dauke da wata tsohuwa, ya goya ta a baya yana dawafi da ita, sai ya ce masa, ya Aba Abdurrahman, kana ganin haƙƙin mahaifiyata na kyautatawa na sauke shi, ga irin abin da nake mata. Sai ya ce, har yanzu baka sauke shi ba, kai lokacin da take goya ka a baya, tana goya ka a baya dan karayu, kai kuma yanzu kana goya ta a baya ne dan ta mutu ka huta. Ita lokacin so take yi ka rayu ka zama babba ka ci gaba da rai, kai ko so kake yi yaushe ne za ta mutu na huta? Kun ga bambancin kenan. Wannan yace Allah ya kara wa malan lafiya, amin. Malan dan Allah, me hukuncin macen da take yawan jikewa musamman lokutan sallah, wani lokacin bayan ta yi alwala za ta ji wani abu ya fito ta gabanta ya jika ta, wani lokacin kuma sai tana cikin sallah za ta sake tsarki da alwala yayin da irin haka ya faru da ita, ko za ta ci gaba da sallar ta a haka? Allah ya kara malan tsawon kwana mai albarka, amin. Wannan za ta dauki, duk wannan suna daga cikin wanda za su dauki hukuncin mai istihaba, mai salasul baul da mai salas na maziyi da mai salas na jikewa irin na mata, tare da cewar abinda yake fitowa daga gaban mace a bisa sahihin magana a mai tsarki ne, ba najasa bane. Rutubati farjil mar'a, wato danshin da yake fitowa daga gaban mace mai tsarki ne, ba najasa bane. Kuma mun yi cikakken bayani lokacin da muka yi karatun al'iziya a wannan masallaci. Akwai dalilai da dama da suke nuna haka, domin abinda ake nam idan ba jini, dama ai ba jini bane, danshi da yake fitowa wani lokaci saboda sha'awa, wani lokaci kuma haka ɗabi'ar waɗansu mata yake. To irin wannan ba a bashi hukuncin najasa, saboda ba maziyi bane, ba najasa bane, duk da yake magudanar mafitar najasa ce. To amma a bisa sahihin magana, abubuwa guda uku malamai suke lura da shi wajen hukunci da najasar abu, shine al-makhraj, al-kharij wal-makhraj wa sifatul khuruj, abinda yake fitowa da wajen fitowar da kuma sifar fitowar. Saboda haka abinda yake najasa ne, abinda yake najasa ne ya fito daga magudanar da najasa take fitowa, kuma ta sifar al'ada, to wannan shine ake hukunci da najasarsa, daga in ya zamanto jinsinsa. Amma da abu wanda yake zai fito abu wanda yake zai fito shi ba najasa bane, kamar mutum yayi magwas sai abinci ya fito ba tare da ya jirkita ba. To kaga abinci ba najasa bane, kuma ya fito ta baki, baki ba magudanar fitan najasa bace, kuma wannan abu ne wanda yake bisa al'ada akan yi, to wannan ba za a ce najasa bane. Amma da zai fito a matsayin sa na najasa ya jirkita kamar yanda yake na amai, to wannan sai a hukunci da najasar sa. To shi ko wannan danshi da yake fitowa ba shi da kamar ba shi da kamar najasa, ba bawali bane, ba kuma gaiti bane, ba za a yi masa hukunci da kan cewar najasa bane a bisa sahih, a bisa magana ɗaya daga cikin maganganu biyu na malamai. Saboda haka abin da ya kamata to yayin da ya zama to ya lizimce ta, fitar sa ba zai karya mata alwala ba. Allahumma illa idan ya zama to kan cewa fitar ya hadu tare da sha'awa, in ya hadu tare da sha'awa za ta bashi hukuncin fitar madhi wanda sai ta sake alwala. Amma in ya zama to ya lizimce ta a cikin lokaci ko yaushe, to za ta bashi hukuncin mai salasul bawl, mai wanda fitsari baya yanke masa, ita ce hukuncin mai istihaba. Kowace sallah za ta sake mata alwala, sannan kafin ta yi alwala din za ta yi sarki, sannan ta sabunta alwala ga kowace sallah. Bayan nan duk fitowar da zai yi ba za ta damu da wannan ba sai ta yi sallar ta a haka. Amma in za ta sake wata ba zai yi ta yi alwalar sallar la'asar da alwalar sallar azhar ba, dan za ta dauki hukuncin mai salasul bawl. Wannan ga wanda yake fitan mata tare da sha'awa kenan. Amma wanda yake fita haka ba tare da sha'awa ba, bar san ma ta yi ba, sai kawai ta zo sallah za ta ganshi, wannan ba za ta bashi hukuncin fitan najasa ba, za ta yi sallarta da alwalarta, ba za ta dauki hukuncin fitar sa a makancewa yana karya alwala ba. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لوطًا آتيناه حكمًا وعلمًا ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا
na. Allah ta'ala ya ce kuma Lutu atainahu hukman wa ilma, mun bashi hukunci da ilimi, wanajjainahu min alqaryati allati kanat ta'malu alkhaba'ith, kuma mun tsirar da shi daga alqarya wadda ta kasance tana aikata miyagun ayyuka, innahum kanu qauma saw, hakika su waɗannan mutanen alqaryar sun kasance mutane ne miyagu, fasiqin, kuma masu fita daga da'a, fasikai wato. Wa adkhalnahu fi rahmatina, kuma mun shigar da shi cikin rahamarmu, innahu minas salihin, lalle shi yana daga cikin salihan bayi, wato waɗanda suke annabawa, waɗanda Allah ya fifita su da salaha. Allah ya kaddamar da wannan shine annabi na biyu da kissarsa ta zo tare da annabi, tare da annabawan da Allah ya jera ambata su a cikin wannan sura da ya kira suratul anbiya, bayan annabi Ibrahim. Allah ya ambace shi tare da annabi Ibrahim saboda alakar su ta jini, domin shi dan uwan annabi Ibrahim ne, kuma tare Allah ya tsirar da su da annabi Ibrahim saboda shi ma yayi imani da shi, su uku ne kadai suka yi imani da shi, annabi Ibrahim da Lut da kuma matar annabi Ibrahim Sara. To Allah ya tsirar da su ya zuwa ga kasar Sham. To sai dai shi annabi Lut bai zauna a Palestine ba, bai zauna a inda annabi Ibrahim ya zauna ba, a Khalil, bal shi ya zauna, Allah ya aike shi zuwa ga waɗansu mutane waɗanda suke suma a cikin Palestine ɗin, wanda ake ce musu Sodom da kuma Gomora da Turanci, amma da Larabcin ma haka ake ce musu Sodom. Ƙasa ce wadda take kusa da Baitul Maqdis, yanzu tana cikin Jordan, ana cewa inda aka halakar, inda ake da Al-Baharul Mayyit, Dead Sea, nan ne inda aka halakar da su. Alƙaryatu ne waɗanda suke masu yawa an ce alƙaryatu ne da suka kai wajen guda takwas Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Lut ya zuwa gare su to Allah ya ce shi Lut an ambaci sunansa domin wato domin a girmama sha'anin ambaton sunansa saboda yanda Allah madaukakin sarki saboda yanda ya tsaya da bin umarnin Allah tare da raunin da yake da shi shi ba dan kasa bane ba dan alƙarya bane yanda yazo ya fuskanci waɗannan mutane waɗanda sun fi shi izza har suna cewa law annali yana ce ma mutanen su law annali bikum quwwa law annali bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid da ina da iko da ƙarfi da zan hana ku wannan abun kunya da kuke nema ku yi na aikin alfasha da bakina da suka zo mun ko kuma in tattara ya zuwa ga wani ƙarfi wanda yake mai wato ya zuwa ga wani rukuni shine waɗansu dangi waɗanda suke kintsatsu masu shiriya wanda za su tsaya su wato su bani kariya to shi kadai ne to shi yasa saboda wannan matsayi nasa Allah ya girmama ambatansa sai da aka fara fadansa kafin a fada abin da Allah ya yi masa Allah ya ce kuma ga Lutu shi ma mun bashi hukman al-hukum anan ana fassara shi da ɗayan abu guda biyu imma annabci wato shi ma Allah madaukakin sarki ya bashi annabci ko kuma ana nufin wato haƙƙin yin hukunci tsakanin mutane jagoranci tsakanin mutane da yi musu shari'a wanda abinda annabawa suka gada kenan Allah ya aiko annabawa domin su zamanto su ne masu hukunci tsakanin mutane da shari'ar Allah ya zamanto suna hukunci da adalci wanda shi ne abinda wato zai gyara sha'anin mutane domin Allah madaukakin sarki ya yi mutane dole su zauna tare ba bai yi mutane su zamanto kowa yana tafiyarsa shi kadai ba kuma in dai aka zo aka zauna tare bukatu da ra'ayoyi da soyayyen rai duk sun saba wanda wannan sabanin dole zai sa a cikin zaman zai kai ya zuwa ga rashin jituwa da watakila sabanin har ya kai ya zuwa ga fadace fadace kuma sannan suna da bukatar in sun hadu din domin su kawo ma kansu abin da zai taimaka musu baki daya ko su ije ma kansu abin da zai cuce su gabaki daya suna bukatar haduwa dan haka dole suna bukatar shugabanci to abin da zai ba mu mutane shugabanci yayin da Allah madaukakin sarki ya wato ya sanya bani Adam a wannan duniyar abin da zai ba su shugabanci shine shari'a da ta zo daga Allah a hannun annabawa annabawa sun zo su zamanto jagororin al'umma ne domin su yi hukunci tsakanin su a cikin abinda suke sassabawa tsakanin su to Allah to saboda haka ma'ana mun bashi hukunci ai mun bashi hukman ai mun bashi wato a matsayin yin hukunci tsakanin mutane wanda annabci shi ma abinda ya kunsa kenan wa ilma kuma Allah ya ce mun bashi ilimi shine wahayi Allah ya sanar da shi wato ilimin shari'a ya sanar da shi ilimin da ake wahayin sa shine tauhidi da imani da ranar lahira da sanin abinda Allah yake so da sanin abinda Allah baya so shine ilimin shari'a to sannan Allah madaukakin sarki bayan ya faɗi wannan matsayi nasa sai kuma ya faɗi ni'imar da ya masa shine tsirar da shi da yayi daga alƙaryar da ta kasa daga alƙarya ita alƙaryar ita ce garin da ya zauna Sodom wanda wannan alƙaryar Allah ya sifanta ta da cewa ta kasance tana aikata miyagun ayyuka abinda ake nufi da ita alƙaryar mutananta su ne masu wannan aikin amma saboda wato aikin da ake da mutanen wuri suke yi yana tasiri hatta a wurin shi yasa ake dangana aikin ya zuwa ga ita kanta alƙaryar annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran an zo an wuce da jana'iza sai ya ce mai hutu an zo an wuce da jana'iza aka zo aka sake wucewa da wata jana'izar ya ce wannan mustarihun mai samun hutu wannan kuma mustarahun min wannan kuma ana hutawa daga gare shi amma wanda yake mai samun hutu shine salihi wanda in an kai shi kabari zai zamanto gidan hutu ne amma mustarahun minhu wanda ake hutawa daga gare shi shine kafiri ko fajiri wanda in an kai shi kabari mutane sun huta daga gare shi saboda mugu ne da miyagun ayyukan da yake yi da kuma ma wato ƙasa da dabbobi da sauran halittar Allah duk sun huta daga gare shi. Domin mai sabo sabansa yana mummunan tasiri hatta ga waɗanda suke ba su da rai, kamar ita kanta ƙasar garin, wato sabo yana tasiri a kanta. Domin abubuwa na bala'i da sukan zo suna zuwa ne sakamakon irin barnar da mutane suke, kamar yadda Allah ta'ala ya ce baharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, barna ta bayyana a cikin teku da kuma a bayan ƙasa saboda irin abinda mutane suke tsorurtawa. Saboda haka aikin da mutane suke yana da tasiri a ƙasa, yana da tasiri a alƙarya. To shi yasa Allah sai ya dangana ita alƙaryar ga aikata mummuna, wanda ya nuna kan cewa sakamakon kanta zai zo. Al-khaba'ith jam'i ne na khabitha, shine wato dukkan wani aiki wanda yake dauda, wato alƙarya wanda suke aikata dauda, wato abin kyama. A wani wajen Allah ya ce innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin, kuna aikata al-fahsha. Al-fahisha shine dukkan abinda wato ya muninsa ya girmama ya fantsama a cikin zukatan dan adam, koda babu shari'a wato mutane suna kyamarsa suna ganin abu ne mummuna. To shi ma haka iya haka nan kuma Allah ya kira shi da al-khabitha al-khaba'ith, wato ayyukan dauda. Me ayyukan dauda da suke aikatawa? Kafirci, domin su kansu sun kafirce ma Allah. Amma a cikin Al-Qur'ani ya shahara in aka zo ambatan mutanen annabi Lut sai a ambace su da laifin al-fahsha da suke yi, shine maza na neman maza, al-liwat, maza na neman maza. Saboda wato kai ka ce ma ba su da wani laifi na shirka da kafirci, tunda ba a ambace su da kiraye zuwa ga tauhidi ba, tare da cewa dukkan annabawa sun yi kiraye zuwa ga tauhidi, sai a cikin suratu shu'ara kadzabat qaumul lutin al mursalin id qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum atu fattaqullaha, ku ji tsoron Allah. Wannan ya kunshi hana su wato saban Allah, hana su kafirci da shirka. To amma saboda wato saboda kasancewar mummunan aikin da suke yi ya zamanto shine yafi komai tasiri, sai ya zamanto ana ambaton su da shi, wanda yake kuma dalilin wannan mummunan aiki da suke yana daga cikin tasirin shirka. Shirka ce ta sa su suke haka. Kafirci yana kai mutum ya zamanto cewar sauran miyagun ayyuka munana mutum baya kyamatar yin sa. To Allah ya kira aikin da suke yi na neman maza da matsayin wato al-khabitha al-khaba'ith, saboda abin da yake a cikin ya Allah ya dasa shi a cikin asalin ɗabi'ar mutum na kan cewa wannan abu ne na kyama. To amma yanzu kun san yanzu abin da ake kokari a yi, ana kokarin a nuna kan cewar wannan ba abu ne da mutum zai kyamace shi ba. Namiji ya zamanto yana sha'awar namiji, ana nuna kan cewa wai ai biology ɗinsa ne, asalin ɗabi'ar jikinsa shine haka yake, dan haka kada a kyamace shi, shi kansa kada ya kyamaci kansa, ya yadda kan cewa haka Allah ya yi shi, dan haka babu laifi dan ya zamanto yana sha'awar namiji ɗan uwansa. Haka zalika mace babu laifi in ta zamanto tana sha'awar mace ɗan uwarta, haka Allah ya halicce su, wai ɗabi'a ne. To wannan yana daga cikin kokarin wato saman makafirci gindin zama, saman makafirci gindin zama. Duk wanda ya ce wannan ɗabi'ar ba abu ne wanda yake abin kyama ba, ba alfasha ba, ya karyata Al-Qur'ani. Duk wanda ya karyata Al-Qur'ani ya kafirta. Allah madaukakin sarki ya kira wannan al'amari al-khabitha, ya kira alƙaryar da suke yi, ya ce musu ahlul khaba'i, wato masu dauda, ya kuma ce muta alfasha. Saboda haka wannan daga wanda yake shine ya halice mu ya san mu ya fada. Dan haka duk wanda yake da irin wannan, maimakon a ce a tabasshi akan wannan ɗabi'a, kamata ya yi kokari a janyo shi, a raba shi da wannan tasirin na shaitan da yazo ya canza fitrarsa. Fitra asalin halitta ta Allah, Allah ya halicci kowa a bisa miƙaƙƙiyar hanya, shaitanu ne suke sanyawa mutum wannan. Shaitan ne zai zo ya nuna ma mutum kan cewar ai mutum namiji ya sha'awici dan uwansa namiji ba komai, mace tayi sha'awa ga wata mace ba komai. To masu aikata wannan Allah madaukakin sarki ya kira su wato masu aikata al-khaba'ith. To Allah ta'ala ya ce ya tsirar da annabi Lut daga wannan alƙarya, to mutum Allah wanda Allah ya tsirar da shi daga mutane da suke aikata irin wannan to Allah ya ni'imta shi domin irin fishin Allah da yake sauka a wajen Allah ya tsirar da shi kun ga kuma wato wani abun kula a kissar a kissar Annabi Lot wanda Allah ya ambata a suratul Qamar da ya kamata mu rinka kula da shi shine abinda Allah ya faɗa a can na cewar Allah ya tsirar da shi a wani lokaci na rana a wani lokaci na dare da rana najjaynahum bisahar haka Allah ya ce najjaynahum bisahar mun tsirtar da su lokacin saho wanda yake nuna muhimmancin wannan sa'a tsiran Allah sa'a ce da Allah yayi tsira ga bayinsa ga Annabi Lot da mutanansa da mutanen gidansa in banda matarsa wanda ta kasance tare da halakakku to saboda haka lokaci ne da mutum zai nemi tsiran Allah daga zunubansa da zasu halakar da shi ya nemi tsiran Allah daga dukkan wani tsanani da ya fada ciki ya nemi tsiran Allah daga dukkan wani takura da bakin ciki da yake ciki wannan lokacin ya neme shi a wannan lokacin kamar yanda Jabir ibn Abdullah yi lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka addu'a lokacin yakin Ahzab Allah ya amsa masa addu'ar lokacin zawal idan wata bukata ta taso masa sai yayi karda don wannan lokaci ya daga hannu ya kama addu'a ga Allah saboda sa'a ce da Allah ya taimake ya saukar da nasara to haka zalika wannan sa'a ce da Allah ya saukar da tsira ga annabin Allah saboda haka mutum kada yayi wasa da wannan sa'a kada yayi wasa da wannan sa'a a rinka mutane da mutanen gida a rinka tashi ana neman wato daukin Allah da tsira Allah daga dukkan abin da mutum ya dame shi yafi fusa kaje kana yawo kwararo kwararo lungu lungu kana neman wanda yake da wani sirri wanda yake wannan zai kai ka zuwa ga hadu da boka wanda zai je ya raba ka da Allah ka tsaya a wannan lokaci da Allah ya yi irin wannan ni'ima kai ma ka nema an ruwaito daga wato al'adar musulmi hatta waɗanda suke bayi da suke zaune tare da su irin training din da aka yi musu kenan an ruwaito Imam Ahmad yake bada labarin malaminsa Mu'tamir ibn Sulaiman At-Taimi Mu'tamir ibn Sulaiman ibn Tarhan At-Taimi Al-Basri yana da wata kuyanga sai ya sayar da ita wanda suka saye ta a mutanen wani gida bayan wani lokaci ta matsa musu har sai ya dawo musu da ita yace ni dai bana bukatar wannan kuyanga ku karbe ta ku dawo mun da kudi na suka ce menene yasa yace mu ba ma jin dadin zama da ita sai Mu'tamir ya tambaye ta me yasa ba zaki zauna a wajen waɗannan mutane ba tace ka sayar da ni ka mika ni a gidan mutane waɗanda suke watsasu yace menene watsewar su yace ba sa tashi sai alfijir ya fito sai asuba sai alfijir ya fito suke tashi wai kaji wanda zai tashi da alfijir ya samu sallar asuba shine watsatse to mu yanzu ai wanda baya tashi ne sai walaha Allah ya sauke to kada mu bari wannan lokaci mai tsada ya rinka wuce mu najjaynahum bisahar to sannan Allah ta'ala yace ya ƙara zargi ga waɗannan mutane yace innahum kanu qauma sawi su haƙiƙa sun kasance mutane ne miyagu wato masu aikata wannan aiki saboda bayan neman maza da suke yi ga kuma fashi da makami ga kuma ba sa son wani mutum wanda yake na kirki ya zauna tare da su suka ce akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharu ku kore su daga alƙaryarku su mutane ne waɗanda suke wai su tsarkaka mai tsarki su ba sa son sa sun fi son mai dauda saboda haka wanda zai hana su daudar suna kyararsa kuma suna korarsa suna kokarin korarsa daga alƙaryarsu kuma Allah ya ce fasikin fasikai ne masu fita daga da'ar Allah wato wannan kamar ishara ne ga cewar abinda yasa Allah ya halakar da su ya tsirar da annabin Allah daga gare su saboda wannan illa aikata miyagun ayyuka da kuma fasikanci to sannan Allah ya ce wa adkhalnahu fi rahmatina kuma muka shigar da shi cikin rahamar mu mecece rahamar anan rahama an fassara ta da cewa dukkan kyawawan abubuwa na ni'imtawa da Allah yake ma bayi rahama ne domin ma'anar rahama shine nufin ihsani nufin kyautatawa to amma rahamar da ake nufi anan shine mun shigar da shi cikin annabci mun ba shi annabci, saboda annabci ita ce rahmar Allah da babu rahama kamar ta da Allah zai mabawa a nan duniya. Allah ta'ala kuma haka Allah ya kira ta cewa daga rahama take zuwa, wa habna lahu min rahmatina akahu haruna nabiyya, kuma muka bashi dan uwansa Haruna a matsayin annabi daga rahamar mu. Kaga wannan kyautar ta nada masa dan uwansa annabi Harun, a nada shi annabi, wannan daga rahamar Allah ne. Saboda haka Allah ya shigar da annabi Lut cikin rahamar sa, ai ma'ana ya sanya shi annabi, ya bashi annabci. Kuma yana daga cikin rahama haka dalika daga cikin ma'anarta aljanna, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa da wuta da aljanna sun yi musu tsakaninsu. Ko ayin hadisin da yazo cikin sahih Muslim, wuta tace ma aljanna, ni ce gidan da yake a ciki na akwai sarakuna da jabbirawa da fir'aunoni duk suna cikin wuta, saboda haka wuta tana tinkako da su. Ita kuma aljanna tace eh to ni raunana ne da talakawa da yakubayi sune a ciki na. Sai Allah madaukakin sarki yayi hukunci tsakaninsu, yace ke wuta gidan azaba ta ce, gidan fushi na ce, ina yin fushi da wanda na so a cikin ki. Ke kuma aljanna ke rahama ta ce, ina yin rahama da jin kai ga wanda na so daga cikin bayina a cikin ki. To da haka duk rahamar Allah, wanda Allah ya shigar da shi cikin rahamarsa, ya shigar da shi aljanna, domin ita ce gidan rahamarsa, ita ce rahamarsa wanda yake ma wanda ya so rahama da shi. To wanda duk Allah ya shigar da shi cikin rahamar tun a nan duniyar, sai Allah madaukakin sarki ya sanya shi a tafarkin ɗan aljanna. Shi yasa annabawan Allah suke wannan addu'a. Annabi Musa ya ce bayan ya ga abin da ya faru ga mutanansa da suka bauta ma ɗan maraƙi, ya yi fushi, ya faɗi irin mummunan akibar waɗanda suka kirkiri Allah ƙarya ga Allah, kuma ya gane cewa ɗan uwansa annabi Harun bai shiga cikin wannan aikin ba. Sai ya yi addu'a ya ce, qala rabbi ighfir li wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahim. Allah ka ji kaina da ni da dan uwana, ka shigar da mu cikin rahamarka, kuma kai ne mafi jin kan masu jin kai. To abinda annabawa suka roka, kuma Allah ya yi kirarin, ya ambace shi a cikin makamin yabo ga annabi Lut kan cewar ya shigar da shi cikin rahamarsa, abu ne wanda yake muminai wato shi koyi da shi wajen roƙon Allah, kan Allah ya shigar da mu cikin rahamarsa. Yace innahu minas salihin, lallai shi yana daga cikin salihai. A cikin wannan akwai kirari ga annabi Lut kan cewa yana cikin mutanen kirki, domin shi annabi ne. Annabawa kuwa sune kimma a cikin salaha, sune matuka a cikin kyawun aiki. Kuma ma'ana ta biyu ta cewa innahu minas salihin, wannan inna dinnan biman ka, wato kamar a ta'lil ne, illa ce wato mun shigar da shi cikin rahaman mu saboda shi yana cikin salihai, wato saboda shi yana cikin salihai muka shigar da shi cikin rahamar mu, wanda yake nuna kan cewar salaha idan mutun ya zamanto na kirki, wannan shine zai kai shi zuwa ga shiga cikin rahamar Allah, da ma'ana rahamar shiga aljanna, ba rahamar annabci ba. Duk salaharka ba za ka ce yau ka kai matuƙa wajen kirki, yau har Allah ya shigar da kai cikin rahamarsa ya baka annabci ba, an riga an rufe wannan kofa. To idan muka dauki rahama da ma'anar aljanna, to muka zai iya zamantowa ta'lili ce wato illar da muka shigar da shi aljanna cikin wannan rahama ta mu mai girma, shine shi yana daga cikin salihan bayi. Allah mu ma ya sanya mu cikin salihan bayi. Na'am. Allah ya ce wa Nuhan, kuma ka ambata annabi Nuhu, ka ambata Nuhu, bayan an ambaci sauran manzanni sai aka zo aka fadi shine uba na biyu na ƴan adam baki daya, domin dukkan wanda suka zo bayan annabi Nuhu a duniya zuriyar annabi Nuhu ne. Shi yasa ake ce masa uban bani adam na biyu, domin Allah ya halakar da duk waɗanda suke bayan ƙasa sai annabi Nuhu da wanda suke cikin kwalakwalansa. kuma dukkanin su ba su yi akiba ba, ba su samu zuriya ba sai annabi Nuhu. Shi yasa dukkan waɗanda suka zo daga baya ayan annabi Nuhu ne. Shi yasa Allah madaukakin sarki yace ulaiikal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min zurriyyati adama wa mimman hamalna ma'a Nuh. Waɗannan su ne waɗanda Allah ya ni'imta a gare su daga cikin zuriyar annabi Adam, daga kuma waɗanda muka ɗauka tare da Nuhu, wato zuriyar annabi Nuhu. To kuma shi ne manzo na farko a bayan ƙasa, shi ne wanda ya zo na farko da shari'a a bayan ƙasa, kamar yadda ya zo a hadisin shafa'a cewa bayin Allah salihai za su ce ma annabi Nuhu kai ne manzo na farko a bayan ƙasa. To Allah ya ce ka ambata Nuhu idnada min qablu, yayin da ya kira, yayin da ya yi addu'a min qablu a gabanin waɗannan waɗanda muka ambata, wato a gabanin annabi Musa da annabi Harun da annabi Sulaiman da annabi Ibrahim da annabi Lut da Ishaq da Yaqub, a gabanin su duk annabi Nuhu ya zo. To ka tuna lokacin da ya yi addu'a nada anan da ya yi kirari, da ya yi kira nida din da ake nufi, ana nufin kira na addu'a, shine nida'an hafiya kamar na annabi Zakariya, wato yayi kira a asirce, domin haka ya kamata addu'a ta kasance addu'a sirri ne tsakanin bawa da ubangijinsa, yayi ta a asirce a koye, domin tafi kusanci, tafi wato takwa. Sai dai inda aka ce a bayyana, inda aka ce a bayyana kamar akan mimbari, kamar wajen kunuti, mecece addu'ar da yayi? Yace rabbi la tadhar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tadharhum yudhillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Allah yace fastajabna lahu, da ya kira mu da wannan addu'ar sai muka amsa kiransa, sai muka amsa masa addu'arsa, fanajjaynahu wa ahlihi, sai muka tsirtar da shi da iyalansa, wato bai fadi ya ya tsirar da shi ba, amma a cikin suratu Hud da sauran surori shine Allah ya tsirar da shi, fa anjaynahu wa ashabas safina, a cikin kwalakwale Allah ya tsirar da shi, min al-karbil azim, daga wato bakin ciki mai girma. Al-karb shine bakin ciki da ke sanya ma mutum kunci, da wato har kusan numfashinsa zai tafi saboda bacin rai. Shine Abu Hayyan yake cewa ya ji ma'anar wannan al-karb din yayin da ya fada cikin ruwan kogin Nil, da ya fada cikin kogin Nil, inda kamar ake cewa mutum yana habu-habu din nan, yace sai da tukuna Allah ya kai shi gaba, yace da ya tuna irin tashin hankalin da ya shiga ciki, yace sai ya fahimci min al-karbil azim. Wato al-karbul azim shine irin tashin hankalin da yake zuwa mutum da ya kusa da ya nitse a cikin ruwa, yaga yana ganin mutuwa, saura kirz ya mutu a ciki. Shi yasa aka ce idan kaga mutum yana cikin ruwa, in kaga mutum yana cikin ruwa, to idan ka bari ya kama ka, to za ku tafi tare ne, saboda ka kai masa abin da zai suma ka ja shi, amma ba ka ce wai kana kokarin wai ka ce za ka cece shi, kana mika masa hannu ya kama ka, in ya kama ka to ba zai saki ba, sai dai ku tafi tare, dan yana cikin al-karbul azim, yana cikin tashi hankali da bakin ciki mai girma. To Allah ya ce muka tsirar da shi annabi Nuhu da iyalansa banda ɗansa banda kuma matarsa, wanda ambaton su yazo a suratul Hud da kuma suratul Tahrim. Wa nasarnahu min al-qawm, wato wannan al-karbul azim shine nitsewa a cikin ruwan tufan, wanda ruwan tufan din nan mai tashin hankali ne, saboda wato igiyar ruwa ta wannan ruwan da aka yi kamar dutse ne, yanda kaga tsawon dutse haka igiyar ruwa take, ba irin igiyar ruwa wanda zaka ga za ta dan daga mutum sama te kasa da shi ba, igiyar ruwa ce kaljibali, wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal, tana tafiya a cikin wato igiyar ruwa, kai ka ce duwatsu ne saboda girman igiyar ruwa, saboda yawan ruwan da yazo, tunda ruwa ne da ya kulkulo daga kasa ya kuma kwararo daga sama. To Allah ya tsirar da shi daga wannan bakin ciki mai girma, yace kuma wa nasarnahu min alqaumil ladina kadzabu bi ayatina, muka bashi nasara da kariya daga mutane waɗanda suke sun karyata da ayoyinmu. Abin da yasa na fassara nasarnahu da cewa nasara da kariya, saboda an yi ta'addinta da min, ita kwa nasar an-nasr tana zamantowa da ala take tafiya, muka bashi nasara akan mutane, domin nasarar da Allah madaukakin sarki ya bashi ba wai kawai ya bashi nasara a kansu ba yanda ya tsira da yanda ya rinjaye a kansu a akwai wannan amma ya bashi nasara da ya rinjaye a kansu kuma Allah ya tsare shi daga dukkan wani abu wanda yake zai same shi sakamakon wani sharri da za su yi masa shi yasa aka kawo min din saboda haka aka shiga aka ba mu an-nasr ma'anar al-isma al-i'tisam muka bashi kariya daga mutanen da suka karyata da ayoyin mu sune wato kafirai dan haka duk wani abu wanda yake za su kai shi za su kai ya zuwa ga cuta ga annabi Nuhu Allah madaukakin sarki bai ba su iko ba innahum kanu qauma sawin hakika su sun kasance mutane ne miyagu fa aghraqnahum ajma'in sai muka nutsar da su gabaki dayan su babu wanda ya tsira a bayan kasa illa ashabas safina wanda suke cikin wannan kwalakwale to a cikin wannan akwai wato alƙawari ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga mu'minai cewa Allah zai ba su nasara da kariya daga waɗanda suke karyatawa da ayoyin Allah da kuma nuna kan cewa waɗanda suke karyatawa ga ayoyin Allah mutane ne miyagu kuma sakamakon mutane miyagu shine halakarwa kamar yadda Allah ya halakar da waɗanda suke gabanin su na'am
داود وسليمان إذ يحكمان في الأرض إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين وفهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لموس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عليم ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين
الله يتشي وداود وسليمان كما كتنا داود da Sulaiman wato ka tuna kissarsu suna daga cikin annabawan mu wato annabawa da amma su ba mursalai bane domin Allah bai ba su shari'a ta su ba sun kasance akan shari'ar annabi Musa ta At-Taura kuma suna daga cikin farkon waɗanda suka zamanto sarakuna ga bani Isra'il domin kamar yadda annabi Musa yace waja'alakum mulukan wa atakum وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين الله يا سنة النبوة cikin بني إسرائيل كما يا سنة musu sarakuna daga cikin sarakunan farkon shine annabi Dawud wanda da annabawa ne suke gudanar da al'amuran bani Isra'il kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace kanat banu Isra'il tasusuhumul anbiya wato masu rage masu rike ragamar al'umma a cikin wato gabani Isra'il sune annabawa to Allah ya ce ka tuna Dawud da Sulaiman Dawud shine ya haifi annabi Sulaiman idh yahkumani fil harb yayin da su biyu suka yi hukunci akan wato gona akan gona da ake yin wato noman hatsi a ciki idh nafashat fihi ghanamul qaum yayin da wato tumakan waɗansu mutane suka shiga cikin gonar da daddare wato suka yi barna wa kunna li hukmihim shahidin kuma mu mun kasance mahalarta ne ga wato hukuncin su wato mun sani tunda abu ne wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam bai sani ba kuma wato abinda waɗansu za su gaya masa ba kamar wanda Allah zai gaya masa ba domin duk wanda zai faɗa shi baya nan zai yi rahoto ne daga wajen wani to wahal yunabbi'uka mithlu khabir, akwai wanda zai baka labari irin alkhabir wanda akai a gaban sa, to shine Allah yace wa kunna li hukmihim shahidin, mu mahallarta ne ga hukuncin su. Wato wannan hukuncin da suka yi shine wato an kawo annabi Sulaiman, annabi Dawud yana zaune a majalisin sa na hukunci a matsayin sa na sarki, sai makarata, sai masu kara guda biyu suka zo, daya ya kasance makiyayi ne ga wato awakin waɗansu mutane, awaki da tumakan waɗansu mutane da suka ɗauke shi haya yana musu kiwo, ɗaya kuma manomi ne mai kula da lambu da gona ta waɗansu mutane da shi ma aka ɗauke shi aiki. Sai rigima ta barke tsakaninsu, suka zo wajen annabi Dawud, shi mai gona sai ya ce wannan tumakansa cikin dare sun fito sun zo sun shiga cikin gona, sun yi barna, sun wato sun yi barna, sun lalata wato shuka, sun lalata hatsi, shukar hatsi da aka yi a cikin gona. To sai annabi Dawud sai ya hukunci a bayan ya ji daga wanda yake mai tumakai, haka aka yi, ce haka aka yi, sai ya ce to tumakan nan naka sai ka mika su ga baki daya ga shi wanda yake mai gona a maimakon barnar da suka yi, saboda haka kimar barnar ya zamanto ita ce kimar waɗannan tumakan wanda aka yi. To annabi Sulaiman lokacin yana ɗan saurayi, ya ɗan tada, amma bai kai ya zamanto cikin 'yan majalisa ba, yana waje amma yana jin abin da aka yi. Da suka fito sai ya tambaye su menene da me yayi muku hukunci, sai suka gaya masa, sai ce ni kwadani ne da ba da haka zan yi hukunci ba. Suka ce to kai inda kai ne, yaya za ka yi hukunci? Ya ce in ni ne sai in ce wannan tumakai su koma a danka su a hannun masu gona, shi kuma mai tumakai ya zo ya yi aiki a gonar mai tumakai, ya dawo masa da abincinsa, wato inda yake da ya gyara gonar, ya jira har shekara ta zagayo ya zamanto tsiransa ya fito ya gyara masa amfanin gonarsa. A yayin wannan lokaci tumakan suna hannun masu gona, shi kuma zai rinka tatsan nono, zai rinka amfani da gashin, dukkan wani amfani zai yi suna wajensa, yana ciyar da su amma yana amfana da su. Ya ce in ni ne ni haka zan yi. Sai suka koma suka ce ma annabi Dawud, ai ga abin da Sulaiman ya ce. Sai ya ce a kira shi. Sai ya ce da me za ka yi hukunci? Ya gaya masa. Sai ya ce wannan hukuncin da kai fa daidai ne. Shine sai ya koma ya zuwa ga wannan hukuncin. To Allah ya ce fafa hamnaha Sulaiman, sai muka fahimtar da wannan hukunci ga Sulaiman, wato muka fahimtar da shi wannan hukunci. Wa kullan ataina hukman wa ilma, kowanne daga cikin su, shi annabi Dawud da annabi Sulaiman, mun bashi hukunci kuma mun bashi ilimi, wato mun bashi annabci kuma mun bashi ilimi, wato ilimi sanin ilimin sanin shari'ar Allah. Amma wannan hukunci da suka yi hukunci ne wanda suka yi bisa ijtihadi, ijtihadi ne suka yi. Shi yasa ne Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa annabi Sulaiman shine ya dace da hukuncin, muka fahimtar da shi ga Sulaiman, kuma aka yi amfani da fahamna isa matuƙa wajen bayyana masa, wanda yake nuna kan cewa abu ne wanda yake boyayye, ba a bayyane yake ba, wanda sau da yawa yayin da mai hukunci yake hukunci, abinda yake sanya shi yayi daidai ko kuma ya kasa dacewa da daidai shine yayin da dalilai za su yi kama da juna, ya zamanto sun ci karo da juna, wanne zai rinjaye? Tarjihi shine abu wanda yake gagara ga malami. Shi yasa zaka ga wani lokaci malami yayi tarjihin hukunci, wani lokaci ya sake warwarewa. Hukunci ɗaya ya ce to ai da ga abinda muka tambaye ka, yanzu kuma ka faɗi wani abu sabanin haka, ya ce to da haka nake tsammani, amma yanzu kuma naga sabanin daban, saboda haka tarnaƙin hukunci yake. To anan Allah madaukakin sarki ya mana ishara ga abinda yake na ijtihadi, cewa yayin da mai ijtihadi wanda yake Allah ya bashi matsayi na ilimi da matsayin da zai yi hukunci saboda ilimi, yayi hukunci bisa ijtihadi. Ijtihadi kuma ana yin sa ne akan abin da nassi bai zo ba, babu nassi akai, domin da nassi ba za a samu wannan sabani ba, domin masu ijtihadi idan suka yi sabani shine za su koma zuwa ga nassi. To amma in babu nassi to sai a yi ijtihadi. To idan aka yi ijtihadi, to idan wanda yayi daidai yana da lada biyu, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, wanda kuma ya kuskure yana da lada daya. To shi yasa Allah sai ya ishara ga cewa dukkanin su suna da lada, yace wa kullan atina hukman wa ilma, yayi beso akan wannan tare da sabawar hukuncinsu. Annabi Dawud a cikin hukuncinsa yayi hukunci da abin da yake shine zahirin ka'ida ta cewa wanda yayi barna, wanda yayi barna to wan zai biya, yana laminin wato yana gaman yana daukan haƙin ya biya kimar abin da yayi barnarsa, musamman in ya zaman to kancewa ba zai iya mayar da tamkarsa ba, tunda abu ne wanda yake an soma ba girbi bane, ballantana ka ce abin da ya rusa wato abin da ya halakar kwano goma ne alal misali na hatsi, saboda haka ya kawo kwano goma tunda shuka ce wanda yake ba ta riga ta gama ba, saboda haka za a iya sanin kimarta amma ba ta da tamka. Yanzu gona idan kai shuka akwai abin da zai zamanto daidai ita wannan shukar, in aka kona ta ai ba za ka baka da abin da yake daidai wa daidai ita, saboda haka ba zai yiwu a samu almithil ba tamkarta, sai dai a samu kimarta. To shine Annabi Dawud ya ce to kimar shine waɗannan awakai a dawo da su a danka su ga masu gona, sai ya zamanto shine kimar abin da aka halaka musu na dukiyarsu. Wannan shine hukunci da abin da yake shine zahirin shari'a adalci ke, musamman ganin kan cewa dabbobin nan da daddare suka shiga, to kuma shari'ar musulunci ma ta zo da irin wannan, kamar yadda ya zo a hadisin Al-Bara ibn Azib, barnar da wato akan masu dukiya masu gona haƙƙi ne su tsare gonarsu da rana, masu kuma dabbobi haƙƙi ne su tsare gonarsu da daddare. Don haka idan masu dabbobi suka yi sake ko kuma sun yi bakin ƙoƙarinsu amma dabbobinsu suka kwance suka fita suka je suka yi barna a dukiyar wani, in dai da daddare ne to su za a ce mai dabbobi shi zai lamu, shi zai ɗauki nauyi, domin haƙƙinsa ne ya tsare shi cikin dare. Amma inda rana ne ba ruwan mai dabba, haƙƙin mai dukiya ya tsare dukiyarsa daga shigar dabbobi. To yayin da ya zamanto waɗannan dabbobi da daddare suka shiga, sai Annabi Dawud ya hukunci da abin da yake shine hukunci wato wanda yake na adalci. Amma Annabi Sulaiman sai ya hukunci na irfa, hukunci na tausasawa, sai ya hukunci na sulhu, ya yi hukunci na sulhu. Shi yasa yanzu kaga wato Allah madaukakin sarki ya tabbatar da abin da Annabi Sulaiman ya yi. Shi yasa yanzu suke ta cewa ai yanzu maimakon ka rinka zuwa kotu ana ta yin hukunci ka je ka aje ai sasantawa, ai sulhu, altana ADR suke ta kira ai ADR, ga Annabi Sulaiman ADR sulhu ne, domin wannan ai sulhu ne, saboda su waɗannan maimakon su saura a dawo musu da kimar barnar da aka yi musu nan take za su saurara har sai baki sannan a dawo musu. Amma a maimakon wannan saurarawar da za su amfana da madara da dukkan abin da za a amfana daga waɗannan dabbobi, su kuma waɗannan maimakon a kwace musu dabbobinsu ga baki ɗaya su rasa, sai ya zamanto an ɗora musu nauyin kan cewa su yi abin da za su yi a dawo da barnar da suka yi ta dawo a matsayinta, shine su je su noma har ya zamanto shukar ta kai irin lokacin da dabbobin suka fada. To kaga kowa zai zamanto ya sausauta wani abu kuma ya samu wata fa'ida. To wannan shine dama abin da maslaha ta gada. Shi yasa ma a cikin shari'a ake cewa yayin da hukunci ya zamanto ya tabiya ta turnike, to kokari ake ai sulhu, kamar yadda mai tufa yake faɗa, wasulhu yastad'i lahu in ashkala hukmun wa in ta'ayyana al-haqqu. Wato mai hukunci zai yi ne nema ai sulhu idan hukunci ya zamanto ya rikice a gare shi, ko kuma ya zamanto in yayi hukunci zai kai zuwa ga wata barna, kamar a samu bacin zumunci, ko kuma ya zamanto cewar a samu akwai wata takura. To nan Allah ya tabbatar da fahimtar Annabi Sulaiman, sannan yayi yabo a gare su gabaki daya, yace wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ili, kuma muka hore wato duwatsu da kuma tsuntsaye ga Annabi Dawud, yusabbihna suna yin tasbihi, wato suna tasbihi tare da shi, wa kunna fa'ili kuma mu hakika mun kasance masu aikata irin wannan dan muna da iko ne, inji Allah. Wato ya sanya duwatsu da tsuntsaye idan yana yin tasbihinsa, ibadar da yake yi ma Allah na kirari na tsarkake shi, sai su ma su rinka yi tare da shi, yana faɗa suna faɗa, yana yi suna amsawa. Wannan tasbihi ne na hakika, domin Allah madaukakin sarki ya karfafa shi cewa kunna fa'ili, mun kasance masu aikata wannan dan ya nuna kan cewa wannan abu ne da yake saba al'ada. Kuma Allah madaukakin sarki ya ce babu wani abu face yana tasbihi da godiya gare shi, sai dai ba ma fahimtar tasbihin. kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni la a'lamu hajaran kana yusallimu alayya fi makkah qabla an ubaa inni la a'rifuhu al'an na san wani dutse ya kasance yana mun sallama kafin a aiko ni annabi a makkah kuma na san shi inji annabi sallallahu alaihi wasallam ina sanar da shi yanzu saboda haka kirari wannan tasbihi suke hakikatan shi sa Allah ya rinka ambato ba anan ba ma kawai ya a cikin yajibalu awli ma abu wa khayra wa anna lahu al-hakim da fada a suratu sa hakikatan suka rinka yin tasbihi tare da shi kuma wani ya daga cikin kawarikul a ba tasbihi ne na ma'ana ba domin wadansu suna cewa abinda ake nufi da tasbihin su shine amsakuwa wato idan yana tasbihi abinda ake ce mai kun san amsakuwa aiko eko eko wato in yana yi saboda wajen akwai duwatsu ake waye da shi sai muryarsa sai su rinka yin amsakuwa sai a rinka jin kamar duwatsun ne su ba suke yi nan ku shine muryarsa ce take yi to idan duwatsun sun yi amsakuwa sun tsaye ba suna amsakuwa eh su shi ma yana amsakuwa su ba ya amsakuwa saboda haka tasbihi ne hakikatan suke yi to wannan Allah madaukakin sarki yana ya biyo da ambaton irin baiwar da yayi ma annabi Dawud da annabi Sulaiman mun ji ta annabi Dawud za mu ji sauran nata insha Allah a darasin mu na gobe wa allamnahu sam'ata labusin lakum wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina muhammad subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk